sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 2 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad Hafiz da kamin labaran.
Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar da wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata. Jami'an Alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da cigaba ta ce kimanin ƙasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da ƙasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki.
Kanun labarin kenan. Daga rahotanninmu kuma, 'yan sanda a jihar Lagos sun ki ba da izinin wata zanga-zanga da Sunday Igbohu ya nemi gudanarwa. Yayin da a majalisar dokokin Najeriya kuma aka zartar da dokar masana'antar man fetur bayan da aka shafe shekaru ana tafka turanci a kan batun. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Kusan shekaru 20 kenan sansanin mitar kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. A yau Juma'a kakakin ma'aikatar tsaron Afghanistan ya tabbatar da janyo sojojin ƙasashen waje daga Bagram gaba ɗaya. Dukkan sojojin Amurka da na ƙawance sun tashi daga sansanin filin jirgin sama na Bagram da Rangiya. An mika sansanin ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda Fawad Aman ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ya ce jami'an tsaron Afghanistan za su kare da kuma amfani da sansanin don yaƙar ta'addanci. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka, wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru 97. An tsinci garo wani ma'aikaci ɗan cirani da ke aiki a gona a dajin Oregon. Gargaɗin zafi mai tsanani ya kasance yana aiki a sassa a cikin arewa maso yamma da yammacin Canada jiya Alhamis. Adadin waɗanda suka mutu kawai a Oregon ya kai mutum 79. Babban jami'in lafiya na jihar Oregon ya faɗa jiya Alhamis cewa galibin mutanen sun mutu ne a ƙaramar hukumar Multnomah wacce ke kewaye da garin Portland. A Canada, babbar jami'ar binciken gawa a British Columbia Lisa LaFonte ta ce ofishinta ya karɓi rahotannin akalla mutane 486 da suka mutu ba zato ba tsammani tsakanin yau Juma'a da ranar Laraba da yamma. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A jiya Alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da cigaba ta ce kimanin ƙasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da ƙasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki. Amma wasu ƙasashen tarayyar Turai sun ki amincewa su saka hannu. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da cigaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya a Amurka, Google da Amazon da Facebook da Apple za a sanya musu haraji na akalla kashi 15% da zarar an aiwatar da yarjejeniyar. Sabon tsarin harajin zai kara dala biliyan 150 ga gwamnati a duk duniya da zarar ya fara aiki, wanda OECD ta ce tana fatan hakan a 2023. OECD ta ce tsarin ya sabunta muhimman abubuwa da suka shafi tsarin harajin ƙasa da ƙasa na ƙarnin da ya gabata, wanda bai dace da manufa ba a cikin tattalin arziki na ƙarni na 21 da na duniya.
An jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jihar Lagos, inda 'yan sanda suka hana mutumin nan Sunday Igboho kaddamar da wata zanga-zanga a jihar don kauracewa barkewar tashin hankali. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na tafi da cigaban rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sanar da hana gudanar da wani gangami da kungiyar bawa zalla ta shirya gudanarwa a ranar Asabar din nan. Wata sanarwa da rundunar ta fitar mai dauke da sa hannun kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Alhaji Hakim Odumosu ya ce ko da wasa jami'an tsaro a za su amince a gudanar da gangamin kungiyar bawa zalla da Mr. Sunday Igboho ke jagoranta ba, domin kuwa ya saba wa doka, kuma gangamin na iya haifar da tashin-tashina a jihar da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya. A cewar kwamishinan 'yan sandan na jihar Lagos, akwai bayanan sirri da ke nuna cewa wata kungiya ta sha alwashin daukan fansa na kisa da magoya bayan Sunday Igboho ta suka yi wa daya daga cikin 'ya'yanta a lokacin da suka gudanar da gangamin a jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan ya kara da cewa al'ummar jihar Lagos mutane ne masu neman zaman lafiya, don haka ba za su yi mara ba ba duk wani mai neman tashin-tashina a jihar ba. Don haka ma kwamishinan kawai yanzu ya kira ga al'ummar jihar Lagos da su fito a ranar Asabar dinnan domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. To koya mazauna jihar ta Lagos suka ji da wannan mataki na hana wannan gangami? Ga dai abinda wani malami yake cewa.
Wannan shine daidai, saboda yana iya zuwa a Lagos. Lagos ta yi daban da sauran jihohin Yarabawa. Yana iya zuwa a Lagos ba ta gari su shiga su cutar da jama'a, sannan kuma su tare da hargitsi. Amma hakan da aka yi hana shi zuwa alkhairi ne ga kowa da kowa mazaunin jihar Lagos.
Akasarin al'ummar jihar ta Lagos dai sun bayyana jin daɗin su ne tare da kira ga jami'an tsaro su ƙara ƙaimi wajen dawo da doka da oda a jihar ta Lagos da ma sauran jihohin Najeriya. To sai dai kuma a yanda rundunar 'yan sandan jihar ke bada wannan umarni na hana gangamin, jagoran gangamin kuma shugaban kungiyar haɗin kan Yarbawa Sunday Igboho ya bada sanarwar ɗage taron ko gangamin. Sunday Igboho dai ya shaida wa 'yan jarida a Badun cewa ɗage gangamin ya zama wajibi, ganin yadda wasu mutane da ya yi zargin cewa jami'an tsaro ne suka yi daren mikiya a gidansa tun da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan, inda kuma ya yi zargin a kashe wasu mutane biyu a gidan tare kuma da ɗauke matarsa bayan haifar da hasarar dukiyoyi a gidan nasa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Kada dai a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Alƙalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CPB na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyaka Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin haure da aka yi kicin su da su a kan iyaka bisa ga kasashen da suka fito, yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsohon wagegiyar kan iyaka Amurka, wanda ke karin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo. Baya ga na kasashe biyu mafiya yawa, wato Mexico da 'yan kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka, a watan Mayu wanda shine aka hada alƙalmansa a baya-bayan nan, an tarar da 'yan kasar Ecuador 11,691, 'yan Venezuela 7,484, 'yan Brazil 7,372 daga kan iyaka Amurka na kudancin kasar, wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440 da 913 da kuma 912 daga ƙasashen. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta caccaki kasashe 17 jiya Alhamis saboda rashin yin kataɓus game da safarar bil'adama. sanarwa ta zo ne a cikin rahoton shekara-shekara kan safarar bil'adama da aka fitar jiya Alhamis. Rahoton ya yi nazarin ƙasashe 188, sannan ya saka kowace cikin rukuni ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safarar mutane. Rukuni na ɗaya shi ne mafi kyau, na uku shi ne mafi muni, sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya, wato da rukuni na biyu da kuma na rukuni na biyu da ake sa ido kansu. Ƙasashen da aka sa a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma taƙaita adadin taimako da za su iya samu daga Amurka da kuma na ƙasa da ƙasa.
Da Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda daga Abuja wakiliyarmu Madina Dauda ta sheda mana cewa an zartar da dokar kafa masana'antar man fetur bayan da aka shafa wani lokaci ana tafka muhawara kan lamarin. Madina, gare ki.
Wannan dokar da majalisar dokoki ta zartar za ta mayar da kamfanin man feto ta ƙasa a matsayin mai cin gashin kanta, sannan dokar ta ware kashi 3 cikin 100 na cinikin da za a yi a matsayin kudaden da za a yi amfani da su wajen gudanar da manyan ayyuka a jihohin da ke da arzikin man fetur din, kamar yadda majalisar dattawa ta amince. Wannan yana nufin kashi 30 na ribar mai da iskar gas za a yi amfani da shi wajen binciken albarkatun mai na cikin teku da wadda ke kan tudu a jihohin da ba su da ruwa a kusa da su, amma kuma an samu man fetur yadda ya faru yanzu a jihohin Gombe da Bauchi da ma tafkin Chadi. Senator Tabu Muhammad na Kudu shine shugaban kwamitin kula da harkokin man fetur na cikin ruwa a majalisar dattawa, kuma shine ya shugabanci kwamiti na musamman da ya gudanar da aiki akan wannan dokar PIB din. Ya yi ƙarin haske akan abubuwan da majalisar dattawa ta yi la'akari da su kafin ta amince da dokar.
Mun kokarin mu farantawa kamfanonin mai da suke da hannun jari da za su iya zuwa su sa jari su cire mai a sayar a samu kuɗin shiga. Mun kokarin farantawa gwamnati domin ta samu isassun kuɗin shiga ta yi ayyukan da ya kamata. Mun yi kokarin farantawa waɗanda man ya fito a garin su da al'ummar su domin su samu wani yanayi su ma da za su samu yanda za a gyara abubuwan da suka lalace a wannan yanki.
A ɓangaren majalisar wakilai kuma an ware kashi 5 ne cikin 100 na kuɗaɗen da za a samu daga dukkanin ciniki da aka yi a fannin man fetur sabani na majalisar dattawa da ta ware kashi 3. Wannan shine abin da ya dauki hankali a daukacin kwaskwarimar da aka yi a kudirin dokar, wanda yake nufi da cewa sai an kafa wani kwamiti na musamman da zai sake zama domin daidaita bambancin kashi 3 da kuma kashi 5 din da majalisun biyu suka amince da shi. Baya ga haka, shugaban kwamitin kula da harkokin man fetur na ruwa a majalisar wakilai Musa Sarkin Adar ya bayyana daya cikin matakan da majalisar wakilai ta dauka akan wannan kudirin doka.
Akwai hukumar za a kawo mai suna Petroleum Regulatory Commission wanda za ta dauki ayyukan hukumar DPR da hukumar Equalization Fund da hukumar PPR a duk wuri daya, ta zamanto mai cin gashin kanta ita za ta bada lasisi ga masu neman harkokin mai, kuma ita za ta amfani wajen hukunta wanda ya karya doka a cikin ƙasa ta sha'anin harkar mai.
Tanade-tanaden da aka bada shawara a lokacin da aka zartar da wannan dokar za su tabbatar da yanayin gudanar da aiki cikin lumana, wanda zai tasiri kai tsaye kan farashin samar da mai da iskar gas, wanda ya kasance matsala ga masana'antar mai ta Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ki Madina. Har yanzu dai muna Najeriya, inda a daidai lokacin da hukumomi a ƙasar suke kokarin daƙile matsalolin tsaro, wasu ƙwararru suna ba da shawarar cewa a buɗe wata rajista domin tantance adadin mutanen da hare-hare suka shafa. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta hada mana.
Dubban mutane ne suka bace a Najeriya tun shekaru kusan 12 da kasar ta samu kanta a bala'in tashin hankalin kungiyar Boko Haram da sauran rikice-rikice a kasar. Tashin hankalin da al'ummar musamman yankin arewa ta gabashin Najeriya suka fuskanta ya yi sanadin bacewar mutane da dama, walau waɗanda suka kauracewa mahallansu don neman mafaka ko waɗanda aka kashe ba tare da an sani ba, ko ma waɗanda jami'an tsaro suka kama ba tare da iyalansu sun san inda suke ba. Sautari hukumomi a Najeriya ba sa fitowa karara su bayyana adadin mutanen da suka bata da kuma irin kokarin da suke yi don gano su, lamarin da ke kara haddasa bakin ciki a zukatan iyalan nasu. A cewar Dr. Chris Kwaja da ke wakiltar nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya, batun bacewar mutane har ma da jami'an tsaro lamari ne da gwamnati ya kamata ta maida hankali a kansa.
Muna ganin ana binne mutane wanda sun mutu, muna ganin mutane a asibiti wanda sun samu rauni, amma akwai wasu kuma wanda sun bace ne ba sai inda suke ba, ta dalilin ko lokacin yaki ko kuma wani abu dai na tashin hankali. Kuma gwamnati bata iya ta nuna ba iyalin irin wa'annan mutanen da cewa wa'annan mutanen sun bace mun same su, ko kuma an kashe su ne ga gawakin su an binne a nan. Kuma kar a manta cewa idan muna maganar mutanen da sun bace, har da yan jami'an tsaro, akwai jami'an tsaro da yawa wanda an tura su Adamawa, Yobe, Borno, ko kuma gefe Chad da Cameroon ko Niger, da yawan su ba yi an same su ba. Idan ka shiga barikin sojoji ko police ko air force, za ka sami irin waɗannan damuwa.
Wato a Najeriya ba irin hukuma ko kuma waɗanda ke gudanar da irin wannan bincike na sanin waɗanda suka bata?
Ya kamata a ce a hukumar kidayen mutane a ƙasa, wato National Population Commission, ita ce da wannan aiki. National Population Commission da kuke magana, ku ga ta nuna mana ma jama'a cewa ana da irin wannan bincike ba. Ya kamata a ce a jihohinmu yau da kuma karamar hukumominmu da kuke da su a kasar nan a bude rajista. Rajista ne wanda za a gaya ma mutane yan afuwa iyalai cewa idan ka sani ko kin sani cewa kana da wani da ana nema ba samu ba, ku zo ku ba da suna, ku kuma ba da hoto na irin wa'annan mutanen domin a sa a rajista ɗin nan wanda gwamnati za ta bude.
Dr. Chris Kwaja kenan, mai bincike kan harkokin tsaro a cibiyar nazarin tashin hankali da zaman lafiya a jami'ar Modibo Adamawa da ke Yola, kuma wakilin nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya. Da daman iyalai sun kasance da rauni a zukatansu saboda ƴan uwansu sun bace ba tare da hukuma ta kula da halin da suke ciki ba. Kakakin kungiyar Red Cross a Najeriya, Aliyu Dawobe, yace suna aiki a wuraren da aka samu tashin hankali kuma suna wayarwa jama'a kai kansu ba su rahotanni kan waɗanda suka bace.
Aiki ne da muke yi ba kawai a Najeriya ba, saboda haka muna da wannan experience din na cewa duk inda ake yaƙe-yaƙe da fitintunu da rigingimu da tashin hankula, za a sami ƴan uwa da za su rabu. Saboda haka muna da wannan sani, saboda haka kullum muka yi kokari mu ga yanda za mu yi mu taimaka mu babu da namu gudunmawar domin su iya samun haɗuwa ko kuma saduwa da iyalansu da suka rabu da su.
Kimanin mutane nawa ne kuke da adadin sun bace a Najeriya dalilin rikice-rikice?
Karshen shekaran da ya gabata a nahiyar Afirka gaba daya ana da kididdiga ta misalin mutum 44,000 da suka bace. Wannan kasashe sun shafi kamar kasarmu Najeriya, Democratic Republic of Congo da dai sauran kasashe kamar su Kamaru da sauransu. Duka yin haka halawan na kididdiga shi ne ya ba mu mutane 44,000. Najeriya tana da mutum 23,000 waɗanda suka bata, ake kuma neman su a nan arewa maso gabashin Najeriya.
A gaida Zainab, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, duniyar Amurka, Muhammad Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali ne kan hukuncin da wata babbar kotu a Jack, Pennsylvania ta yanke a nan Amurka, wanda ya watsi da hukuncin ɗaurin shekara 3-10 da aka yanke wa fitaccen mai wasan barkwancin nan na Amurka, Bill Cosby. wanda aka same shi da laifin cin zarafin wata mata ta hanyar ayyukan yin lalata. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Kusharren dan wasan barkwancin nan da ake kira Bill Cosby a nan Amurka ya samu ƴancin sa ne walwala a ranar Laraba bayan da wata kotu ta wanke shi daga laifin da aka same shi da shi a shekarar 2018 na cin zarafin wata mata mai suna Andrea Constant ta hanyar yin wasu abubuwa da suka shafi lalata da ita bayan da ya sa mata wani abin saka maye. Dan shekara 83 Cosby ya koma gidansa da ke Philadelphia ɗan sa'o'i bayan da kotun ta jiya ta wanke shi. An da yankewa Cosby hukuncin ɗaurin shekara 3-10 ne a gidan yari bisa wata shaida da ya bayar a shekarar 2005 a lokacin da ake tuhumar shi kan zargin cin zarafin Andrea Constant wacce ta ce ya saka ta cikin yanayi na maye, lamarin da ya kai ga ta fita cikin hayyacinta. Kotun da ta wanke shi ta ce a lokacin ana wannan shari'ar mai gabatar da ƙara ya yi wa Cosby alƙawarin ba za a yi amfani da shaidar da ya bayar ba. Ina an tashi tuhumar shi akan cewa ya aikata babban laifi alƙawarin da bisa tsarin doka ya hada hadda duk wani mai gabatar da ƙara da zai karbi shari'ar a nan gaba. Bayan da aka sako shi an ga Cosby wanda yake cikin yanayi na gajiya tare da tawagar lauyoyinsa suna murnar hukuncin da kotun ta yanke a ranar Laraba. Lawyer Cosby Jennifer Bonjour kenan take cewa gaskiya mun ji daɗi da muka ga Mr. Cosby ya dawo gida. Ya yi zaman gidan yari har tsawon shekara 3 a shari'ar da ba a yi masa adalci ba kuma ya yi zaman cikin mutunci. Sannan ya zama abin koyi ga sauran fursunonin da ya zauna da su. Zargin da Andrea Constant ta yi ɗaya ne daga cikin jerin zarge-zarge da wasu da dama suka yi wa shahararren ɗan wasan barkwancin waɗanda mafi akasarinsu sun faru ne gomman shekaru da suka gabata. Samun shi da aka yi da laifi ya faru ne a daidai lokacin da ake fafutukan nan ta Me Too wacce ke nufin nima ya faru da ni, lamarin da ya sa mata da dama suka fito fili suka zargi wasu maza a fagen nishaɗi da yaɗa labarai da siyasa kan batun cin zarafi ta hanyar neman yin lalata da su. Cikin wata sanarwa da ta fitar tare da lauyanta, Constant ta kira wannan hukunci da ya wanke Cosby a matsayin abin takaici. Tana mai cewa hakan zai kashe wa mutanen da aka ci zarafinsu ta hanyar lalata kwarin gwiwar fitowa su bayyana abin da aka musu. To a wani labari na daban kuma, hukumomi a nan Amurka sun gurfanar da mutum hudu a gaban kuliya bisa tuhumar da ake musu ta kai hari kan manema labarai a lokacin boran da ya auku a ginin majalisar dokokin kasar wanda aka yi a ranar 6 ga watan Janairu. Baya ga kai hari kan yan jarida, wasu daga cikin masu boron sun sace tare da lalata kayan aikin manema labaran. Sama da mutum 500 cikin mutum 800 da suka farwa ginin majalisar dokokin a lokacin da ɗan majalisar ke kokarin tabbatar wa da Joe Biden na jam'iyyar Democrat nasarar da ya samu a zaben da aka yi a bara, an gurfanar da su a gaban kuliya bisa tuhume-tuhume daban-daban da aka yi musu ciki har da kai hari kan jami'an 'yan sanda. Amma kame da aka yi a baya-bayan nan ya fi mai da hankali ne kan waɗanda ake zargi da kai hari kan manema labarai yayin da suke kokarin ɗaukar rahoto kan boron na majalisa. Akalla mutum 5 suka mutu a lokacin, ciki har da wata mata mai zanga-zanga da wani ɗan sanda ya harbe har lahira. Mafi aksarin bidiyon da aka ɗauka na boron na'urorin gidan majalisar ne suka ɗauka, ko kuma waɗanda su kansu masu horon suka naɗa a wayoyinsu don nuna wa duniya yadda suka farwa ginin majalisar a shafukan sada zumunta. Masu sauraro, da aka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Dalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Da Mahmud, kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email. Bari mu fara da wasikar Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam biyu a Hausa, hakika kama Namdi Kanu da hukumomin Najeriya suka yi yayi daidai. Da fatan za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata domin ya zama iznar ga na gaba. Sai sakon Salisu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Salihu Jimeta Fana. Suka ce farfaduwar hakokin kasuwanci a jihar Difa ta Jamhuriyar Niger bayan da matsala ta kawo ja baya hakan yayi daidai da fatar farfaduwan zai dore ba tare da an ƙara samun matsalar tsaron ba. Sai sakon Malam Usaini Dangwace Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa. Maganar gaskiya rikicin shugabancin jam'iyyar APC da wasu manya 'yan siyasa suke a jihar Zamfara bayan ga matsalar tsaro da ta dade tana hana al'umar jihar Barci da ido biyu. Wannan abun kunya ne kuma ya nuna a fili cewa ba matsalar tsaro bace damuwarsu. Da fatan Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishinmu da kaunar cigabanmu. Sakonmu na ƙarshe ya ce matakin maida 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa zuwa gidajensu da shugaban Nijar Muhammad Bazoum da kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babaga Nazulum suka yi yayi daidai domin babu inda ya fi daɗi. Da fatar Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasashen Afrika baki ɗaya. Daga Usman Shitu Mahuta. Kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice.
Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan, sun kuma mika ragamar ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Kusan shekaru 20 kenan sansanin mai tazarar kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Da jiya Alhamis, kungiyar haɗin kan tattalin arziki da cigaba ta ce kimanin ƙasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da ƙasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki, amma wasu ƙasashen tarayyar Turai sun ki amincewa su saka hannu. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da cigaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya Amurka, Google da Amazon da Facebook da Apple, da a sanya musu haraji na akalla kashi 15 cikin 100 da zarar an aiwatar da yarjejeniyar. Alƙalman hukumar Custom da kare kan iyaka ta Amurka CPB na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyaka Amurka da Mexico.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin, da Julie Elgration wadda ta hada shirin, da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.